بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 25 ga watan Zulqa'ada daren litinin kenan daren 26 ga watan Zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 2 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na 2 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka Masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Federal Locust a nan cikin garin Bauchi satin da ya wuce mun yi muqaddima na wannan littafi mun kuma ji bayanin manufar malan da rubuta wannan littafi mun kuma ji cewa wane ne shi malan din sannan mun karan mun ji manufar shi wannan littafin musamman a wannan zamanin da muke ciki da kuma wannan yanayi da muka tsinci kanmu a cikin sa a satin da ya wuce nayi bayani akan cewa abinda zamu karanta shine matanin littafin ba tare da sharhin ba to sai dai na samu shawarwari da yawa cikin ƴan uwa da suka bibiyi karatu dan ƴan uwa abokan ilimi abokan da'awa akan suna ba da shawarin cewa mu hada da sharhi sai zama cewa karatun da muke muna karatun sharhu masailil jahiliya ne ba matanu masailil jahiliya ba sai zama muna karatu ne idan mun karanta matanin da malam ya kawo sannan kuma mu hada da sharhin da shi malam Salih bin Abdullahi al-Fawzan ya yi mishi to duba da cewa na bibiyi duk wani inda nan samu wani sharhi na wannan littafin mafiya yawa ba a samu sai dai mu samu irin wannan sharhi din in ma na samu sai in ga cewa ko na karanta shi sai in ga dacewarsa da fito da bayanin littafin fili ni dai hannuna bai kai kan wanda ya daidai kamar yadda Sheikh Salih bin Abdullahi al-Fawzan ya yi ba Allah ya saka mishi da alkhairi so dama malam Fawzan kusan ya riga ya shahara wajen karantar da sharhohin littattafai mafiya yawa yana karantar da su a murya ɗalibai kuma suna rubuta su cire shi a littafi daga ciki akwai sharhohin da yayi sharhi ma littattafan malam Muhammad bin Abdul Wahhab da yawa yayi sharhin kitabu tauhid yayi sharhin littafin tafsiru kalimatu tauhid wanda shi mun karanta shi a wani waje tare da sharhin nashi da sauran manya-manyan littattafai akwai littafin da suka cire suka sa masa suna silsilatu sharhin rasa'il wanda suka ɗauko sharhohi na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda shi malam Fawzan ya yi aka hada su waje ɗaya so duba da cewa su ma waɗancan mun karanta su tare da sharhinsu kuma fa'ida ya fita sama da inda a ce zallan matanin muka karanta. To wannan yasa na ga cewa na karbi shawarin waɗancan ƴan uwa akan cewa lalle lalle za mu hada da sharhi insha Allah ta'ala. Da haka zai zama za mu karanta matani sannan kuma mu bi sharhin daki daki shi ma mu karanta shi insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ya samu dace. To in ban manta ba satin da ya wuce mun karanta muqaddima. To mun yi bayani akan cewa yau za mu fara da mas'ala ta farko. So amma fahimtar muqaddimar littafi yana daga cikin abu mafi muhimmanci da zai bayyana ma mutum sakon littafin tun kafin ya shiga zuwa ga karatun littafin. So wannan yasa naga cewa za mu koma da baya mu sake karanto muqaddimar mu kuma karanta sharhin da Malam Fauzan ya yi ma muqaddimar in lokaci ya bayu cikin izinin Allah mu shiga mas'ala ta farko in dama bai samu ba kuma zuwa wani sati mu daura insha Allah. Allah ya mana jagora. Malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam yace jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ubangijin talifai. Allah ya dadin tsira da aminci da salati da albarka bisa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Wa ba'd, malam yace bayan haka qala shaykhul islami muhammad ibn abdul wahhab, nayi bayani a satin da ya gabata cewa mafiya yawa in mun ga muqaddimar littafi ya fara da irin wannan cewa malam yace. To ba maganin malam din bane, maganin dalibai ne ko kuma masu buga littafi. Da aka yace qala shaykhul islami muhammad ibn abdul wahhab, shaykhul islam الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله يمشي رحمه هنا تشوى رحمه الله تعالى هنا فدي في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية مقدمة رسالة نلتاف مسائل الجاهلية هنا تشوى هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية يتي ودنن mas'alolin da zamu karanta wasu mas'aloli ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba mu mutanen jahiliya akai. Alkitabiyyin wal ummiyin, wadanda suke ma'abuta littafi da kuma ummiyai, mimma la ginan lil muslimi amma arifatiha, daga cikin ababin da musulmi lallai lallai yana da buƙatar ya san wadannan. Saboda kamar yadda muka ambata satin da ya gabata, rashin sanin su yakan iya bayuwa zuwa ga kaje kana kokarin yada wata aqida ko wata al'ada da manzon Allah ya fada da ita a iya tsawon rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al'ashiya, tsari shine duk wani abu to kinsa na bayyana ne in ya samu kishiya, kishiyansa shi yake ƙara bayyana kansa. Idan ka san mas'alolin jahiliya to tanan ne zaka fahimci kuma yaya kyan musulunci yake. Shi yasa zamu ji cewa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace wato ginin da aka yi na musulunci za a zare shi azara bayan azara, azara bayan azara, in ya zama an wayi gari musulmai ba san jahiliya ba. In har musulmai ba su san illan da aka baro a jahiliya ba, to ka tabbatar da cewa abinda aka yi bukka na musulunci to za a zare shi azara ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Saboda me? In ba su san jahiliya ba za su koma ciki. To sanin jahiliyan wannan shi zai sa musulmi ya ƙara fahimtar ya musulunci yake, ya kuma kyan musulunci yake. Fa ahammu ma fiha, mafi muhimmancin abinda ke cikin wannan al'adu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fada da shi a cikin rayuwarsa shine adamu imanil qalbi bima jaa anir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine a ce zuciyar mutum ta kasa imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi alaihi salatu wassalam fa in indafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliya tammatil khasara idan ya zama imani mutum bai imani da abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba sannan zuciyarsa ta hadu da ganin can abinda mutanen jahiliya suke kai to asara ta gama cika zuciyar bata yi imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama amma tana ganin abinda jahiliya suka rayu akai shine abu mafi kyau to wannan asara ta gama karewa kenan كما قال تعالى كما عند الله يأتي والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله تعالى يأتي ولندسكي إيماني دا الله ولندسكي والذين آمنوا بالباطل ولندسكي إيماني دا وسأبا بنشرمي نبوتاكم باين الله وكفروا بالله سكا كافل تيم الله أولئك هم الخاسرون ولندسوني تككون أسالرون أسالة تاغم قاريوا ace mutum bai imani da Allah ba amma kuma yayi imani da wani abu wanda ba Allah ba saboda kaida ce Allah ya halicci dan adam bai taba zama independent ace wai shi ya tsayu a kansa bai jingina da wani ba dan adam baya taba haka so in Allah ya sa mutum na da rabon shari'a sai gane majinginansa madogaransa shine wajen Allah in kuma Allah ya batar da mutum to sai ya fara lalimin majingina da madogara a wajen wasu waɗanda ba Allah ba sai zama ya bar majingina mai ƙarfi ya koma zuwa ga inda ba su da tabbas to haka tsarin dan adam yake dole zuciyarsa sai ta karkata zuwa ga wani abu cewa wani shi zai mu to in Allah ya so ya shirye da mutum sai ya fahimtar da shi ashe mai yi masa kadai shine Allah in kuma bai da rabon shari'a sai kuma yana yawo shi yasa Allah ya bamu misali da tauhidi da mai tauhidi da mai shirka Allah ya ce daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisu Allah ya buga misalin wani mutum bawa ne wasu mutane suka hada kudi suka saye shi waɗannan mutanen Allah ya ce mutashakisu masu taushin hali masu kaushin hali masu yawan mita wa rajulan salaman li rajul da kuma mutumin da shi bawa mutum ɗaya ne sai Allah ya ce hal yastawiyani matsalan misalin su zai zama ɗaya da wannan da masifaffun mutane suka hada kuɗi suka saye shi yau da safi wannan zai ce zaka je sharan gona wannan zai ce ni kuma zaka mun aiki a gida wannan zai ce ni kuma zaka mun kaza sai su hada mar wuta kowa kuma in ba ina shi ba akwai matsala wannan kuma mutum ɗaya ne in ya saka aiki guda ɗaya ne sai ka gama ka koma kan wancan sai ka gama ka koma kan wancan to wannan bawan mutum ɗayan shine wanda ya tsaya a wajen Allah shi kadai wannan bawan mutane da yawa shine wanda yake yawo da zuciyarsa wajen wani da wani da wani da wani to zai ta shan wahala ne madogaransa da mafitansa shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu fahimci haka da haka sai malam yace asharh sharhin wannan muqaddimar sai ce hadhihi risalatun min rasail al-shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab wannan wata risala ce kamar ka ce wani dan takaitaccen littafi ne daga cikin risaloli ko sakonni ko takaitattun littafai na malam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Allah ya masa rahama ismuha sunan shi wannan littafin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahlal jahiliya mas'aloli da al'adu na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya akai tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa 20 mas'ala wannan risalan ko wannan littafin ya kunshi miyagun al'adun jahiliya guda 128 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba da su akai istakhlasaha rahimahullah min alkitabi was sunnati wa aqwali ahli alilm malam Allah ya masa rahama ya tattaro waɗannan ne daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun malamai wal gharbu min zalik manufa akan haka shine tanbihul muslimi shine jan hankalin musulmai min ajili an yajtanibu hadhihi almasail, saboda su nisanci wayannan mas'alolin wayannan al'adun, li annaha khatiratun jiddan, saboda suna da matukar hatsari. Hatsarin da ke cikin su shine kada ka zo kai kana kokarin gina abin da annabi ya rusa saboda baka sani ba. Tashe sanin su yana da matukar muhimmanci. وبين رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. أن مالن ياي بيان تشيوا وإن مسألون سنة دقيتكم العاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يساق ممتان جاهلية تكون وأن دسكي أمفاني دلتابي أتكنسو تكون وأن دباسا كراتو دن جاهلية ta kasu kashi biyu ne. Za mu ji har bayanin me yasa ake ce mu wannan lokacin jahiliya. Jahiliya ta kasu kashi biyu a lokacin. Akwai waɗanda suna da littafi, akwai kuma waɗanda ba su da littafi. Su ne alkitabiyuna, masu littafi kenan. Al'ummiyuna, wanda ba su iya karatu, ba su iya rubutu ba, wanda ba su karatu kenan. Walkitabiyuna almuradu bihim, su masu littafin waɗanda ake nufi su ne ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara, su ne waɗanda Allah ya ba su littafi daga cikin yahudawa da kuma nasara. Li anna al-yahuda indahum kitabut taura, saboda su yahudawa a wajensu suna da littafin at-taura. Allah ya ba su littafin at-taura, allati anzalaha Allahu ala Musa alayhi salatu wassalam, at-tauran da Allah ya saukar ma annabi Musa. Wan nasara indahum kitabul injil, su kuma nasara suna da injila. Alladhi anzalahu Allahu ala Isa ibn Maryama alayhi salatu wassalam, injilan da Allah ya saukar ma annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam. Falidhalika, saboda haka ne summu bi ahli alkitab, dan haka ne ma ake kiran su da ahli alkitab, ma abuta littafi kenan. Su yahudu littafin su at-taura, su nasara littafin su injila. وهم الان يطلقون على التوراة العهد القديم, yanzu kuma sun koma suna ce at-taura al-ahd al-qadim, tsohon alkawari, old testimony kenan suke ce masa, tsohon alkawari, awil asfar al-qadima, ko kuma tsohon littafi, wato tsaffin takaddu kenan. Wa yatluquna ala al-injili asfar al-ahd al-jadid, suna ce ma injila kuma sabon alkawari, new testimony kenan, suna ce mai sabon alkawari. Hadha fi istilahihim, malam yace amma fa wannan fahimtar su ce, wannan fahimtar su ce. Wa huma kitabani aziman, amma kaga da at-taura da linjila duka littattafai ne manya. Anzalahuma Allahu ala nabiyaini kalimaini, Allah ya saukar da su ma annabawansa guda biyu masu daraja a wajensa. Huma Musa wa Isa alayhi wassalam, sune annabi Musa da kuma annabi Isa alayhi wassalam, littattafai ne masu daraja. Annabawan da aka turo su da wayannan littafan su ma annabawa ne masu daraja. Duk inda ake lissafin annabawa masu daraja suna ciki, suna cikin ulul azmi minar rusul, suna ciki. Shi yasa wani malami ya ce babu addinin da yayi adalci ya tattara komai irin addinin musulunci. Su yahudu da nasara, tsarin shiga cikin addinin kiristanci yanzu sai ka kafulci ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai ka kafulci ma annabi Musa, ka yadda kawai da annabi Isa shi kadai. Yahudawa sai ka yadda da annabi Musa shi kadai. Mu kuma yanzu a wajenmu musulmai, in ka ce ka yadda da annabi Muhammadu ba ka yadda da annabi Musa ba, sunan ka kafiri, har yanzu baka cika musulmi ba tukunna. In ka ce ka yadda da dukkan annabawa banda annabi Isa, har yanzu sunan ka kafiri. Ashe kenan za su fahimci cewa ashe musulunci shine addini na adalci, ya hada komai. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, in muka ji bayani daga wajen ahlul kitabi, kar kai saurin karyatawa, kar kai saurin gaskatawa, saboda me yiwuwa ya zama yana nan a ciki kamar yadda Allah ya saukar da shi, har yanzu akwai maganar Allah a ciki. To in ka karyata, ka karyata maganar Allah, me yiwuwa kuma kari ne. To in ka gaskata kuma ka gaskata ƙarya. saboda haka sai yace to abinda kuka ganshi yayi daidai da Qur'ani da Sunna ku gaskata, inda ya saba ma Qur'ani da Sunna ku ƙaryata su, inda kuma baku gani a Qur'ani ba baku gani a Sunna ba ku bar shi a tsakatsaki, mai yiwa ya zama gaskiya mai yiwa ya zama ƙarya ko kuma wani abu makamancin haka. Malam yace la siyama at-taura, musamman ma at-taura, fa innaha kitabun azim, saboda kaga at-tauran nan littafi ne mai girma, wal injil shi ko injila mukammilun laha wa musaddiqun laha, yana ƙara cika at-taura ne, yana kuma ƙara gaskata abin da ke cikin at-taura, saboda annabi Isa da yazo yace, Allah yace wa ifqala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kaga shi ma annabi Isa da yazo ya hada yace ina mai gaskata abin da ya gabace ni na at-taura, ina kuma muku albishir cewa akwai wani manzo zai zo baya na sunan shi Ahmad, shine annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga kenan at-taura yana injila yana ƙara cikata at-taura, al-Qur'ani kuma da yazo gaba daya ya zama muhaiminan alaihi, ya mamaye komai, da haka daga zuwan al-Qur'ani to duk wata shari'a na wani littafi wannan shari'an ta fadi kasa, shari'an da ke sama shine kadai shari'an da yazo a cikin al-Qur'ani ko kuma yazo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malam yace walidhalika summu bi ahlil kitab, saboda haka ne ake kiransu ahlul kitabi, dan Allah da kanshi ya tabbatar da cewa suna karatu. Allah yace wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab. Allah yace yahudawa suka ce nasara ba akan komai suke ba, ma'ana yahudawa suka ce kun gan ku kristocin nan addinin ku aikin banza ne. Wa qalatil nasara su ma kristoci nasara suka ce ma yahudawa laysatil yahudu ala shay, suka ce ku ma yahudawa addinin ku aikin banza kuke yi. Allah ya ce kuma dukan su wahum yatluna alkitab, duka suna karatun littafi, shesa ake kiran su da ahlul kitab, shesa zaka ga Allah da kansa yana kiran su ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, ya ahlul kitab lima tafuruna bi ayati Allah, zaka ga Allah yana ce musu ya kuma abota littafi, ya kuma abota littafi. Farqan bainahum wa bain ghayrihim mimman laysa lahum kitab, saboda a bambance tsakanin su da wanda ba su da littafi, wadanda ba su ba, to wadannan su ne ahlul kitab, bangaren farko da suke cikin mutanen jahiliya kenan. Sai ce wa ammal ummiyuna, amma ummiyai kuma suwaye ummiyai, fal muradu bihim al arab, sune larabawa kenan, alladhina la yadinuna biddiyani biddiyanataini, wadanda su ba sa daya daga cikin addinan guda biyu, ba sa yi, ba sa yahudanci, ba sa kiristanci, summu bil ummiyin, an kira su da ummiyin, jam'u ummi, jam'i ne na ummi, mufradin sa guda ɗaya shine ummi, shine alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu, kaga guda ɗaya kenan shine ummi, amma jam'in sa shine ummiyuna, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi nisbatan ila al-um, saboda jingina mutum ne zuwa ga kalmar al'um mahaifiya, wal ummi huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktub, shine wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba, me yasa aka kira shi da al'ummi, aka ce kuma nisba ce zuwa ga mahaifiya, shine ana danganta shi ne da yadda mahaifiyarsa ta haife shi. Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, kowa san da Allah ya fidda shi daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba, to shi yasa ake kiransu da al-ummiyuna, basu iya karatu ba basu iya rubutu ba. Lokacin da kowa ya zo, in ka ba mutum biro kace rubuta sunanka ba zai iya ba, rubuta mana bismillah ba zai iya ba, kowa daga baya ya koya, to wanda har ya girma har ya mutu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sai a ce masa ummi, wato yanda mahaifiyarsa ta haife shi haka ya rayu har kuma ya koma. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib, domin su mutane ne da galibin su basu iya karatu ba basu iya rubutu ba. Wa laysa indahum kitabun qabla nuzulil qur'an, gabanin saukan alqur'ani ba su da wani littafi. Falidhalika, saboda haka, summu bil ummiyin, aka kira su da ummiyai, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الله شيني وندي أيكو تكين أمي يا أيكو موسى منزوع تكين سو تاير موسى ده منزوع تكين سو سوني أمي يا كين وندي بس إياك لا تو بس إياك بتوبة وقال تعالى سنة وكما قال تعالى كسنة كم عند الله كتيوا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير الله يأتي مباسو وسن تتفين لسكي كرن تاوابا غبانين كما بما أيكا مسو ونو منزوبا معنى غبانين كزو مسو با ونو منزن نيزو غبانين كزو مسو بس إيا كراتو بس إيا ربوتوبا وقال تعالى سنة الله يأتي و لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلوا الله يأتي مناسو كلمة دون القرآن ني سبو دكي وعزيم وسمتاني ما أنذر آباؤهم الله سبحانه وتعالى yake cewa li tunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun mun saukar maka da wannan alqur'anin ne don ka gaggadu wasu mutane wanda waɗannan mutanen iyayensu ba su samu wannan gatar ba da haka sun zama rafkanannu ga falallu a wani wajen yace li tunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun mun saukar maka da wannan alqur'anin ne don kai wa'azi ma wasu mutane wanda gabanin ka mai wa'azi bai zo musu ba don su samu shiduwa don su zama shiryayyu ashe kage kenan su larabawa gabanin zuwan annabi basu iya karatu ba basu iya mi basu iya rubutu ba fa hadha ma'an al-ummiyin wannan shine ma'anan kalman al-ummiyuna wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi Allah kuma ya siffanta annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabinsa ummi ne bai iya karatu ba bai iya rubutu ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wadanda za su samu rahmar Allah sune wadanda suke bin wannan annabin manzo al-ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal injil wanda sun same shi akwai sunan shi a rubuce a wajen su a at-taura da injila ya amuruhum bil ma'ruf yana umultan su da kyakkyawan aiki wa yanhahu anil munkar yana hana su aikata miyagun aiki fa kaunuhu ummiyan kasantuwar annabi shi ummi ne la yaqra'u wa la yaktub baya rubutu baya karatu waja'a bi hadzal kitabil azim sannan adidda haka yazo da wannan littafi mai girma din dalilun ala sidqi risalatihi wannan fa yana tabbatar da ashe sakon annabi sakon gaskiya ne wa fi zalika mu'jizatullah a cikin haka kuma akwai mu'jizarsa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ya kawo abin da ya gagari dukkan duniya Allah yana cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminika gabanin a saukar maka da alqur'ani baka iya karatu wani littafi ba kuma baka rubuta komai da hannunka na dama baka iya rubutu ba shi sa malamai suka ce annabi bai iya rubutu ba ko da zai yi rubutu ma da hannun dama zai yi rubutu wannan yake nuna falalar rubutu da hannun dama sama da rubutu da hannun hagu ko da Allah ya halicci mutum abu hagu bana so yayi kokarin koyar maka kansa da sabar maka sai yanda zai dinga rubutu da hannun dama saboda ya siffanta da siffan da Allah ya siffanta annabi da shi cewa ko da zai yi rubutu to da hannun dama zai rubuta Allah ya ce inda kana karatu gabanin a fara maka wahayi da a ce kafin a fara yi ma annabi wahayi in an karanta zai rubuta ko in an rubuta zai karanta idan lartabal mubtil da mashirmanta sai su yi gukunto su ce kai anya kuwa gaskiya ne ba tsarawa yayi ba to karshe ma sai da suka yi kariya suka ce asaqilul awwalina katabaha suka ce wai wannan alqur'anin da annabi ya zo da shi labarin mutanen farko ne annabi ya nemi amar shifta amar dictation wai ana fada yana rubutawa fahiyatum la alaihi bukratan wa asila shine ake masa dictation din sa safiya da maraice da haka sai ce da safi an masa wahayi da yamma an masa wahayi da haka da safi zai je a fada ya rubuta da yamma zai je a fada ya rubuta sun manta cewa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wa sallama to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙinsa, a siffanta shi da wannan siffar cewa bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, yabo ne a gare shi. Wanda ba shi ba kuma a siffanta shi da siffar bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, wannan kuma zagi ne, wannan kaskanci ne. Daga kar mutum ya ce walu sunna ne, daga tunda ne bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, mu bari mu bari, mu bari mu bi sunna. A'a, wannan khususiyar shi ce Allah yake bance shi da shi, ya zama rashin iya karatunsa da rubutu izza ce da ɗaukaka a gare shi. Sauran duniya kuma kowa ne ne shi, in aka ce baka iya rubutawa ba, baka iya karantawa ba, wannan kuma kaskanci, wannan kaskanci ne, saboda annabi ai ba sa an kowa bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Laka fal arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallama ummi, larabawa ummiyai ne, annabin su ma ummi sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu mun ji suwaye ahlul kitabi, mun ji suwaye al-ummiyuna. Sai malam ya ce wa ammal jahiliya, to wai me ita jahiliya ma tukunna, me jahiliya? Fal muradu biha an-nisbatu ila al-jahl, abinda ake nufi da jahiliya shine nisba zuwa ga jahilci, lokacin jahilci kenan. Kamar misali ne zaka ji an ce akwai daula Abbasiya, mana lokacin mulkin Abbas kenan, lokacin mulkin daula Abbas, daula wane ne wane ne, in ka ji an faɗa haka to ana nufin lokacin da abun ya faru. To ya ka ce jahiliya, ana nufin zamanin da aka yi jahilci na gaskiya da gaskiya, shine nisbatun ilal jahal. Wal jahalu adamul ilm, jahilci kuma ma'anarsa rashin ilimi, shine jahilci. Wal jahiliya hiya allati laysa fiha rasul, jahiliya shine lokacin da ba manzo, wa laysa fiha kitab, babu kuma littafi. Shine Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Allah ya ce ya ku ahlul kitab, ga manzon mu ya zo muku yana muku bayani a lokacin da sakon manzanci ya dauke, ba manzo ba littafi. Saboda kar aje gaban Allah ku ce ba wanda yazo mana gargadi akan kar mu saba ma Allah, kar mu yi shirka, babu kuma wanda ya mana albishir. Allah ya ce to ga manzo na turo muku, ya ja kunnan ku, kar ku yi shirka, ya muku albishir, in kun yi tauhidi za ku samu rahmar Allah. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Wal muradu biha, abinda ake nufi, ma kana qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam, abinda ya faru gabanin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah yana cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, Allah ya ce ya ku mata idan za ku fita kar ku dinga tabarruji, bayyana ado da tsarici irin yadda aka yi a jahiliyyan farko. Yani abun nufi allati qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam, abun da ya faru a jahiliyya gabanin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Li annahu qabla ba'thin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana al'alamu kulluhu yamuju fi dalalin wa kufrin wa ilhad, gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya gaba daya tana wato iyo a cikin kogin jahilci da bata da wuce iyaka da wuce gona da iri. Duniya gaba daya ta shiga kogin jahilci, duniya gaba daya ta shiga kogin bata, gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duniya ta shiga kafirci. Li anna risalati sabiqa in darasat, saboda littattafan da aka aiko gabanin alqur'ani, sakonnin Allah da suka zo gabanin alqur'ani an gauraya su, an cakuɗa su. Fal yahudu harrafu kitabahum at-taura, yahudawa sun juya littafin su na at-taura. Wa adkhalu fihi kaseeran min al-kufriyati wadh-dhalal, sun shigar da yawa cikin da yawa na kafirci da bata cikin at-taura. Washana'i allati dakhaluha fi allati adkhaluha fi at-taura, da miyagun abubuwa, ababen ki, ababen kyama da suka shigar da shi cikin at-taura. Wa kadhalika an-nasara, haka nan su ma nasara din, harrafu kitabahum al-injil, su ma kuma sun sauyi sun gauraye littafin su injila. Amma kana alaihi waqtu nuzulihi, sun canza shi daga ainihin abinda littafin yake lokacin da Allah ya saukar da shi, alal masihi alaihi salatu wassalam. Sun juya shi, sun canza shi daga ainihin abin da Allah ya saukar da shi lokacin da ya saukar ma annabi Isa dan Maryam. Daga cikin shine Allah ya saukar da At-Taura, Allah ya saukar da Injila, ya gaya ma annabi Isa dan Maryam cewa kai bawan Allah ne, manzon Allah ne. Cikin abin da suka juya shine wasu suka mai da shi dan Allah, wasu ma suka mai da shi Allah. Wasu suka ce masa dan Allah, wasu suka ce mishi Allah. To ya zama sun cakuɗa. Sai zama addinin sun gaba ɗaya, zaka ga addini ne na rashin kan gado. Yanzu zaka yi lissafi mai kyau, sai a ce maka a Kiristanci, sai a ce maka Allah ɗaya ne kuma uku ne. Wannan lissafin ya yi daidai. Mun ce maka wannan littafin guda ɗaya ne a nan kuma guda uku ne. To kaga yadda mutum ya yi ya sha wiwi ne idansa ya dinga nuna masa guda ɗaya na koma uku uku, amma lafiyarka ƙalau, abu ɗaya ba zai bayyana maka a matsayin uku ba. Ba yanda za ka ce Allah ɗaya ne kuma uku ne, kai ne aka samu sauran biyu. To ka gani, indai ba guda ɗayan ba ne ya rabe zama guda uku, ai ba zai taɓa yi ba. Ashe dole hankali ma ya fahimci fa cewa Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Yasa Allah ya ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn. Allah ya saukar da doka cewa kar ku riƙe Allah biyu. Inna ma huwa ilahun wahid. Allah Allah ɗaya ne, babu na biyu. Kai Allah ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Allah ya ce kaga sama da ƙasan nan, inda akwai wani Allah ba banda Allah da yake sama da ƙasa, da sama da ƙasan sun rikici. Da sama da ƙasan sun rikici. A wani wajen yace law kullu kana ma'ahu alihatu kama taquluna idhan labtaru ila dhil arsh sabila. Allah ya ce inda akwai alloli tare da Allah kamar yadda kuke faɗi, da sun nemi su ma yaya za a yi su isa zuwa wajen Allah. Da su ma za su bi hanyoyin da za su bi wajen su ma su isa sama. Yace a suratul mu'minuna idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa mattakhadha Allahu min waladin. Allah bai da ɗa, wama kana ma'ahu min ila, sannan babu wani Allah tare da shi. Inda kuwa akwai wani Allah tare da Allah, idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq, da kowane Allah ya tattara waɗanda ya halitta. Inda Allah biyu ne, kowa ya yi halitta, da wannan sai ya ce ina so a yi azumi a watan Ramadan, shi kuma wannan ya ce ma bayinsa ku bari sai Zulhijja. Haka kowa zai sa doka ne mami ma waɗanda ya halitta. Kamar uba ne a gida, wani zai ce takwas da rabi a rufe kofar gida, wani zai ce sai karfe goma. To haka ne, kaga wani sai ya ce to yanzu tunda ku bayina ne ba bayin wancan ba, to sallar asuba ɗin da za a yi ta raka'a huɗu na maimaita karfe 11 safe da an rikita bayi. Ashe tafiyar tsarin musulunci akan abu ɗaya, in ana sallar asuba a nan cikin garin Bauchi karfe 5, duk wani waje da suke amfani da lokaci daidai da namu a daidai lokacin suna sallar asuba. Ashe kenan ya nuna cewa Allah guda ɗaya ne. Sannan kuma inda akwai wani Allah ba banda Allah da ya halicci sama da ƙasa, da hatta a jujjuyawan yanayi ya kasa mu canji. Lokacin da wannan yake so dare ya zo, wannan sai ya ce ni yanzu hantsi nake so. Amma kaga yanzu mu da muke cikin dare, duk inda time ɗin su lokacin su yake irin namu, ana cikin dare yanzu. Yanzu kana Bauchi nan, in ka kira wani daga Kebbi yana cikin dare. To inda Allahn kowanne daban ne, sai ya ce to ƴan jihar Kebbi Allahn su ya ce yanzu rana ake yi, wannan Allahn su kuma yanzu safi ake yi, wannan kuma yanzu kaza ake yi. Ashe tafiyar duniyan a tsari guda ya nuna fa ashe Allahn guda ɗaya ne. Ba wani Allahn in ba Allah ba. Allah guda ɗaya ne, bai da kishiya, bai da kishiya. A duniya ma masarautu ba su yadda a samu sarakuna guda biyu a masarauta ɗaya ba. Wannan masarautar duniya kenan, balle kuma masarautar Allah subhanahu wa ta'ala. In har wannan zai dinga jin shi sarki ne, wannan ma na jin shi sarki ne, to ba za a zauna lafiya a garin ba. Dole ɗaya ya fita ya bar ma ɗaya, dole ɗaya ya fita ya bar ma ɗaya. Tashi in wani sarki yana jin bai kamata a ce akwai wani sarki tare da shi a cikin garinsa ba, ashe bai kamata a ce a ƙasar Allah da saman Allah kuma akwai wani Allah wanda ba Allah ba ya kamata ya zama haka ba to kaga su kristoci sai suka canza wannan sai suka juya daga sai suka mai da Annabi Isa wasu suka ce masa dan Allah wasu kuma suka ce masa shine ma Allah ma gaba daya Allah yake yi to shi yasa zaka ga hikima ta Allah duk annabawa in Allah ya tashi kiran su zaka ga sunan sunan su zalla yake kira sai ce Musa Ibrahim Nuh Hud mafiya yawan su babu sunan iyayen su maza ko mata a cikin Alkur'ani amma duk inda yazo maganar Annabi Isa sai kaji ya ce Isa ibn Maryam sai ya fadi sunan shi da sunan mahaifiyarsa saboda fa jama'a su gane fa Annabi Isa fa ba dan Allah bane dan wane ne ɗanana Maryama ne ba dan Allah bane shi ɗanana Maryama yasa duk inda kaje kai kaji ya ce Isa ibn Maryam Almasihu ibn Maryama Annabi Isa dan Maryama Almasihu ɗanana Maryama saboda dai a tabbatar musu fa cewa Annabi Isa nan ba Allah bane ba dan Allah bane shi ɗanana Maryama ne shi to kaga kenan in kun ce shi Allah ne to kafin shi a haife shi tunda ɗanana Maryama ne to wanda suka zo kafin a haife shi su waye halice su mahaifiyarsa da ta haife shi ita waye halice ta waye halice ta ashe kenan shi ba Allah bane in kuma kun ce dan Allah ne to Allah kuma ya ce anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahiba ta yaya za a ce Allah na da kuma bai da mata bai da mata kuma yana da ta yaya ashe kaga kenan ba dan Allah bane ba kuma mi ba kuma Allah bane Allah kuma yana bayani wanda zai bayyana mana bambancin tsakaninsa da Annabi Isa da mahaifiyarsa da kuma Allah Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa annabi isa bai kasance komai ba bai kasance ba face manzo ne gabanin shi manzanni sun gabata mahaifiyarsa kuma siddiqa ce sai Allah ya ce ga wani abin da ya cancantar da su ba za su zama Allah ba shine kana ya kulani ta'am da annabi isa da mahaifiyarsa suna cin abinci kenan shi Allah ne baya ci kaga kenan Allah ya kawo cewa su suna cin abinci ne dan ya nuna bambancin su da shi su suna cin abinci shi kuma Allah ne shi kuma bai cin abinci wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ciyarwa shi kuma ba a ciyar da shi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira Allah bai da babu kuma wani abin bauta tare da Allah Allah shi kadai ne abin bauta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da wani sa'a wanda wannan za a ce wai sa'an Allah ne wai abokin Allah ne Allah bai da wannan kaga yanzu ai idan ka dauko gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin jihar Gombe da gwamnatin jihar Jigawa da gwamnatin jihar Kano in an hada su duk a doka matsayin su daya duk sunan su me sunan su gwamnoni to in dai har akwai wani Allah ba Allah ba to ya nuna matsayin su daya da Allah kenan to duk wanda ba mu wani matsayin Allah to ɗayan biyu yayi ko dai ya daga wannan ya kai shi matsayin da bai kai ba ko kuma ya sauko da Allah daga matsayin shi na can kululuwa ya kawo shi ƙasa kowanne a cikin mazalunci kowanne a cikin mutum ya aikata yayi zalunci daga Annabi Isa ba dan Allah bane Annabi Isa kuma ba Allah bane wadhalika malam yace hakan ya faru anna rajulan cewa akwai wani mutum yuqalu lahu bulus ana ce mar bulus aw shaul wasu ce sunan sa shaul kana yahudiyan haqidan ala rasulillah isa alaihi salam ya kasance ba yahude ne wanda yake da hasadan annabi isa yana yin haqadu ma annabi isa bai kaunar annabi isa fa hadha ar-rajul alladhi laja'a فهذا الرجل لجأ الى المكر والخديعه wannan mutumin bulus ko shaul shine wanda ya tsaya ya kintsa makirci da yaudara fi ifsadi dinil masihi alaihi salam wajen ganin dolan dole sai ya bata addinin annabi isa alaihi salam haythu azharal iman bil masih ta yanda yazo ya bayyana cewa yayi imani da annabi isa wa annahu nadama ala ma kana min qabli adawatil masih min adawatil masih cewa yayi bayanin cewa yayi nadama akan abin da ya aikata a baya na kiyayya ga annabi Isa dan nana Maryam wa annahu ra'a ru'yan yace kuma yayi mafarki bizamihi amma bisarayawansa ƙarya yake yi kenan fa amana bil masih wai mafarki yayi a mafarkin ne wannan mafarkin shine ya zama dalilin da yasa yayi imani da annabi Isa wa saddaqahu an-nasara fi ma qala suko nasara sai suka gaskata shi akan abin da ya fadi thumma innahu tanawala al-injil sannan sai ya dauko injila alladhi anzalahu Allah ala Isa injilan da Allah ya saukar ma annabi Isa fa adkhala fihi al-wathaniyati wash-shirkiyati wal-kufriyati sai ya shigar da bautan gumaka da shirkoki da kafirci a ciki tun da yanzu ya gaya musu yayi mafarki mafarkin ne yasa yayi imani da annabi Isa da aka su bashi at-taura a mafarkin ya ga wasu gyare-gyare a cikin injila din saboda haka a cikin mafarkinsa cikin gyare-gyaren ya ga cewa akwai bautan gumaka akwai shirkoki akwai kafirce-kafirce haythu adkhala fihi aqidat at-taklif anan ne ya shigar da aqidal trinity of god aga inda aka samu wannan aqidar kenan trinity of god cewa Allah uku ne Allah kuma yake laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah uku ne Allah uku shine na ukun alloli guda uku sun kafirta wato mutanen ba su da mutunci madadin su ce Allah shine na farko sai suka ce shine thalithu thalatha a cikin na ukun ma shine na uku a cikin alloli uku to Allah shine na uku kaga sauran biyu suna gaban shi kenan to suwaye sauran biyu shine sai suka yi sabani wasu suka ce annabi Isa da mahaifiyarsa wasu suka ce annabi Isa da kuma malaika Jibrilu kaga dole a sama rudani kenan ai anna Allah thalithu thalatha suka ce ya shigar musu da aqidar cewa Allah shine na ukun alloli guda uku wa anna Isa ibnullah cewa annabi Isa dan Allah ne au huwa Allah ko ma shine Allah ma gaba daya wa adkhala fihi al-amra bi ibadati as-salim anan ne kuma ya shigar da umalni na bautan gumaka a ciki cewa a dinga bautan gumaka wa adkhala fihi kufriyatin shani'a ya shigar da kafirce-kafirce manya-manya ababen kyama a ciki wasaddaquhu fi dhalika ala annahu alim suka gaskata shi aka cewa ai yanzu ya zama babban malami ya zama malami mai girma wa ala annahu mu'min cewa shi din mu'mini ne walaqabuhu bir rasuli bulus suka masa laqabi da manzo bulus kage inda aka samu manzo bulus kenan ai rasulul masih cewa shi din dan sakon annabi isa ne bi za'amihim amma bisarayawansu wa qasduhu ifsadu dinil masih amma manufarsa ita ce ya bata addinin annabi isa alaihi salatu wassalam wa adkhala fihi alwathaniyati wattaslif anan ne ya shigar da wato bautan gumaka da kuma aqidar cewa Allah uku ne a cikin at-taura a cikin linjila wa i'tiqada anna isa ibnullah da kuma aqidar cewa annabi isa dan Allah ne au annahu thalith thalatha ko kuma shi din shine na ukun alloli guda uku wa adkhala fihi wathaniyatin kathira ya shigar da bautan gumaka da yawa a ciki fattabahu ala zalika sai suka bi shi haka hadhihi halatu ahli alkitab qabla bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wannan shine hali da yanayi da ahlul kitabi suka shiga gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa baqaya minhum kanu ala dini sahih sai dai yan kadan daga cikin su wanda suka duwanzu suka dawoma akan addini ingantacce lakinnal aktsariyyah minhum ala al-kufri wal inhirafi an dinillah sai dai da yawa-yawan su sun ci gaba da rayuwa da wanzuwa akan kafirci da kuma canza addinin Allah wannan shine ita ce aqidar da suka tafi akai kaga kenan yanzu an wayi gari an koma cikin bata kenan da kafulci da jahilci ashe lallai akwai bukatar a aiko manzo to kaga anan zamu fahimci cewa wato ko a cikin musulunci ne in mutum yayi wata aqidar da ba ingantacciyar aqida ba na farko shine ya shigar makansa mummunan guba na biyu koda ya ce ya tuba ya dawo to akwai bukatar taka tsantsan da shi kaga yanzu nan ya ce musu ya tuba yayi nadama akan me akan kiyayyar da yayi annabi Isa manufarsa me manufarsa bata addinin annabi Isa manufarsa bata addinin annabi Isa to wannan kaida ce ta aqida in mutun yau yana bid'a koda malami ne shi a bid'a limami in ya dawo sunna yace ya tuba ba daura shi akan minbari saboda wannan gubal da take jikin sa ta bid'a akwai yuwar ya sake ta cikin al'umma yanzu yana bukatar amai wankan tsarki tukunna a turara shi tukunna a masa sarace da sunna tukunna wannan dattin bid'a da gubar bid'a ta fita a jikin sa a tabbatar ya dawo ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga yadda yahudawa suke da nasara to dukkan su da yahudawa da nasara sun yi ittifaki akan kin musulunci duka ba sa san musulunci sai dai su ma yasu ba sa san junan su Allah ya ce mana ba'suhum bainahum shadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta Allah ya ce ka gan su nan su yasu yakin da ke tsakanin su yana da yawa in ka gan su zaka dauka kansu a hade yake amma kowa da mugunyar ma fata a zuciyarsa game da me game da dan uwansa amma Allah ya gaya mana cewa a cikin su biyu nan wanda suka fi tsananin kin musulunci sune yahudawa ina yake la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku kana so ka ga wanda suka fi tsanan musulmai mu'minai sune yahudawa da mushrikai wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara wanda suka dan fi sassaucin ra'ayi in akwai wanda ke son musulmai wanda shi ba musulmi ba to Allah ya ce shine kirista wai wato duk yayyar da kake gani na kiristan nan ga musulunci to me sauki ne akan kin da ba yahuda yake wa musulunci so su yahudawa Allah ya faɗa mana tun zamanin annabi Musa Allah ya musu stamp na kaskanci da wulakanci a duk inda suke har su kare a duniya haka za su kare shi yasa la'anannu ne su duk inda suke a duniya su ne yan kadan amma su ne masu hargitsa duniya su ne ɗan ƙwararraki ne gaba ɗaya idan ka tattara watakil ka tattara yahudawan duniya gaba ɗaya ba su wuce yawan mutanen wani local government ba a Najeriya duk yawansu amma duk wani fitina da bala'i na duniya daga wajensu yake zuwa nagunsu yake zuwa saboda wannan tsinuwar da Allah ya musu tun zamanin annabi Musa yana nan yana binsu wannan tsinuwar tana nan tana binsu duribat alayhimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa duribat alayhimul maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah har abada suna tare da bushin Allah Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda suna kafulce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi al-haq suna kashe annabawan Allah ba tare da gaskiya ba to wannan shi yasa har yanzu zaka ga ba sa sassauci wajen kashe musulmai ka duba kaga yanzu abun da ke faruwa da ƴan uwanmu musulmai a Gaza Palestine kaga inda abu yake ci yake cinyewa sai ya lafa yayi shiru kamar ya kare sai ga ya sake tasowa an kashe musulmai da yawa maza da mata an raunana wasu manya da yara ba tare da haƙi ba sharrin yahudanci kenan duk inda yahudanci ya shiga cikin abu kuma wallahi sai ya lalata shi sai ya lalata shi in ko ka ga ba yahudi ya zo kun zo na lafiya da shi to ina gaya maka inda ya san bai da iko ne inda ya san bai da iko ne haka yake haka kafiri yake yasa sai ka ji mutane anan sai ka ji sun ce in kana neman makanike mai amana to nema arni kafiri tilin mai al'ma'ana ne makafiri wannan anan kenan inda ya san bayi da iko a can garuruwan su inda suke da iko musulman da suke wajen su ba kokona su suke yi ba ba kona musu shaguna suke yi ba to anan ne ya san shi kadai a cikin garejin mutum 198 musulmai ne su biyu ne kristoci su biyu ne wanda ba musulmai ba to ya je da ai dole ya rike amana ai dole ya rike amana ya san alayin kasuwar su biyu ne wanda ba musulmai ba ko su uku dole ya rike amana dole ya nuna muku cewa shi mutumin kirki ne yana tare da ku amma kar ka yi fatar amanar ka ta shiga hannunsa inda yake da iko kar ka yi wannan fatar Allah ya samu dace to shi ne malam yi mana bayani akan suwaye ahlul kitabi suwaye kuma a ummiyina suwaye ne kuma menene kuma ake kira da jahiliya to insha Allah ta'ala za mu tsaya anan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi fadin malam wa ammal arabu fa kanu ala kismai mun ji yanda ahlul kitabi suka karkasu to kuma insha Allah ta'ala za mu ji yaya ahlul kitabi yaya su kuma larabawa suka kasance Allah ta'ala ya samu dace a game da bayanin da muka yi a satin da ya gabata akan neman taimako na kayan aiki akwai wasu mutane guda biyu wanda suka turo da gudumawa wanda ya kamata na ambace su saboda su ji cewa eh lallai sakon su ya iso akwai professor Balarabe Yushau wanda ya turo da gudumawa naira 5000 Allah ya saka mishi da alkhairi akwai kuma gudumawa daga Dr. Suleimanu Adamu Community College of Education su ma sun turo da naira 5000 su ma Allah ya saka musu da alkhairi kaga kenan yanzu muna da naira 10,000 a kasa na sayin kayan daukan karatu da kuma abubuwan da ya kamata insha Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ta'ala ya samu dace kamar yanda muka ambata abubuwan da muke bukata na farko shine a ita kanta ainihin waya wacce za ta dauki karatun dauka mai kyau sannan kuma da stand wanda za a daura ita wayar akai da kuma haske wanda zai kara ma bidiyon quality wanda zai dauki wannan karatun insha Allah tabaraka wa ta'ala so bisa ga tambaya da muka yi ga waɗanda suka san kan abubuwan ga waɗanda kuma suke harkan na farko shi wannan stand din wannan tripod din wanda zai dauki wayar wajen gabatar da karatu a yana ana sai da shi mataki ma mafi girman quality cikin sa shine wanda aka ce mu baya wuce naira 20,000 zuwa 25,000 sannan kuma sai haske wanda shi kuma babban sa yana kaiwa 35,000 zuwa 40,000 sannan sai waya wannan kuma shi za a nima abin da ya sawwaka daga wayar da mun san cewa wayoyi yanzu sun kara tashi abin da yayi naira 100,000 zuwa sama insha Allah so yanzu mun samu naira 10,000 a kasa sannan kuma nayi kokari wajen tara members din mu na wannan council namu kowa ne taxin din sa dan shine abin da yafi dacewa su wanda suke cikin aikin kowa ya fara ciro nashi tukunna kafin a ce ma wanda suke waje su ma su kawo nasu Allah ta'ala ya samu dace so wadanda suke da damar ba da tallafi da gudumawa kun ga yau an yi karatun babu dauka saboda babu masu daukan kuma ban mallaki namu kayan daukan ba so insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana zuwa dan lokacin da Allah ya kaddara mu mallaki namu sai a dawo a ci gaba da dauka insha Allah Allah ya samu dace Allah ya shi mana albarka wanda suka taimaka Allah ya kara mu dukiyar su albarka Allah ya mana albarka da mu da su baki daya Allah ya mana albarka su ma wadanda suka taimaka mana a baya wajen daukan darasi ba za mu manta da alkhairin su ba ba za kuma mu yi musu mutulci ba muna kara yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu sakayya da gidan aljanna Allah ya kara musu albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.